gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu raro assalamu alaikum shirin yau da gobe shirin matasa ne ke zuwa muku tsaye daga nan sashin House na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kawo mu a yayi mai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa ta mita 102.5 sai kuma tashoshin da suka hada da wato Niya, Sarauniya, Amfani a can birnin Kumasi kuma akan iya kawo mu ta hanyar ta radion Alpha Radio a birnin Kumasi sannan kuma za a iya jin mu ta hanyar sadarwa wato ta hanyar internet akan voahausa.com masu gabatarwa
Daula Salim
da ni Sarfi Hashim Kumel
sai Yusuf Aliyu Harande.
Kadisa nan Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa a yau ma 4 ga watan Maris din shekarar 2019 shirin namu zai yi dubi ne akan gwajin cututtuka kafin ayi aure.
To haka yake Daula, kasancewar yana da matukar muhimmanci sosai ga ma'aurata su dinga gwaji a asibiti kafin aure, wato kamar gwajin HIV da na sikila wanda a turanci ake kira genotype da dai sauransu. Yana taimaka kwarai da gaske wajen sanin lafiyar wanda za a aura, don haka ne zamu gayyato likita domin ya kara mana haske kan wannan maudu'i. Sannan kuma za mu ba ku dama ku kira, za mu buɗe muku lambobin mu ku kira domin kuma ku ba mu taku gudunmawar.
Yanzu bari mu fara jin aya amsoshin da kuka amsa mana a shafin mu na Facebook, inda muka tambaye ku cewar menene muhimmancin gwajin cututtuka kafin ayi aure, ga kuma yanda kuka amsa mana waɗannan tambayoyin.
Madalla sakonmu na farko ya fito daga Murjanatu Wasila Yawali Sani daga jihar Kano. Tace assalamu alaikum yau da gobe. Gwaji kafin aure yana da matukar muhimmanci. Wato muhimmanci domin kuwa hakan yana da fa'ida. Amma yanzu matsalar da ake samu ga samari da ƴan mata ita ce zaka ji suna furta cewa tunda muna kaunar juna koda za mu yi auren mu koda ma muna da wata cuta, wato ko ana hada baki da likitoci ana tabargaza da sauransu, ban dai gane abin da take nufi da karshe ba.
Haka ne, kamar ina jin tana nufin cewa in suna son junan suna hada baki, to amma kuma ai bai kamata likita ya goye baya hakan ba.
Yawa, shine to mu je sakon gaba.
To sai sakon gaba inda ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, inda yake cewa yau da gobe ai muhimmancin zuwa gwajin cututtuka kafin a aure ba karamin rahama bane ga ma'aurata da suka san ciwon kansu, saboda yin gwajin shine zai rarrabe ma ma'aurata tsakanin aya da tsakuwa. To haka ne
ba.
To ita kuma Sa'adatu Muhammad cewa tayi muhimmancin shine kare lafiya gabaki daya, domin kuwa ana cewa rigakafi ai tafi magani.
Wannan gaskiya ne. Shi kuma Muhammad dan Budam Shani cewa yau da gobe ikon Allah, a gaskiya gwaji kafin ayi aure ba karamin muhimmanci bane. Ganin ta haka ne za a gano cututtuka da ma'auratan suke da shi, yau da gobe mu kwana lafiya.
To sai Alhaji Tasu, inda yake cewa yau da gobe muhimmancin shine rage cututtuka kamar haka, yace na daya sikila, na biyu kanjamau.
Shi kuma Umar Abdullahi Gambaki a jihar Bauchi cewa salam yau da gobe, masu gabatar da wannan shiri na yau da gobe. To hakika dai yin gwajin cututtuka kafin aure wannan abu ne mai matukar muhimmanci, domin kuwa ta haka ne kawai kowanne zai san matsayinsa.
To haka yake. Wannan sai kuma sakuwa daga Kadore Digaga dan Fulanin Wadji yace hakika matukar aka yi gwaji cututtuka tsakanin mace da namiji kafin aure, hakan abu ne mai kyau, domin hakan shike bada cikakken kariya ga ƴaƴan da za a haifa. To wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske.
Haka ne kam. Sai Dauda Hudu Inguru yace to mu dai a nan karamar hukumar tamu ta Inguru wannan tsari ya zama doka, domin aure ba zai yiwu ba har sai an tabbatar da an yi gwajin cutar HIV da kuma ta ciki.
to shi ma sani babu wuro na fada Gombe cewa yayi yin wannan gwajin babban kama aure yana taimakawa sosai domin yin gwajin kan fayyace matsayin mace da kuma na shi kanshi namijin don a samu auratayya masu inganci
to sai kuma sako daga Umar Adamu Katagun wanda ke cewa daga jihar Bauchi Najeriya yace hakika gwaji kafin aure ga ma'aurata yana da matakan muhimmanci domin daukar wannan mataki zai taimaka wajen ganin bayan wasu cututtuka da ake samu dalilan saduwa
to sai Ashiru Hassan Tungunu Allah sa na faɗa wannan sunan daidai daga jihar Adama inda yake cewa gaskiya yin gwaji kafin aure yana da muhimmanci domin gujewa yaɗa cututtuka cikin al'umma
shi kuma Suleiman Fulani huragirki cewa ya salam yau da gobe ni a gani na sai an yi gwaji sannan ake gane wanda ke dauke da cuta saboda kawar cewa duk wata cuta dan neman zaman lafiya
to sai kuma Salisu mai shinkafa ne son ko kuma shinkafa son yace hakika yin gwajin cututtuka kafin aure yana da matukar muhimmanci ganin yadda hakan yake taimakawa wajen gano cututtukan dake jikin dan adam Allah ya sa mu gane amin
to amin sai Husaini sabon yaro dan Fulani shi kuma cewa yi BOA kuna yi muna jin dadi fa Allah ya bar mu tare to fa
to wallahi sun muna godiya shi kuma Abubakar ya kanaji Bauchi cewa yi hakan na da muhimmanci sosai yana da kyau yau da gobe
to sai kuma sakon Suleiman Adamu Tandare Fatas kuma yake cewa ya dai fara da sallama ya ce daga ba ikon Allah hakika riga kafi yafi magani gwaji kafin aure tabbas abu ne mai kyau da matakar muhimmanci domin tanan ne za a bambance mai lafiya da marar lafiya
haka yake sai shi sakon ne kuma ya kara aikawa ba Mansur Babawuri na fada ya kara cewa salam yau da gobe gwajin lafiyar jikinmu yana da kyau ya kamata jama'a mu dinga zuwa gwajin lafiyar mu akai akai ba wai sai lokacin da za mu yi aure ba da fatan za ku tashi lafiya
to ai shi kuma Lawali Manchester Kamba cewa yau da gobe hakika gwajin kafin aure abu ne mai kyau saboda kowa zai san matsayinsa kuma shine babban abu mai muhimmanci kamun a gabatar da aure Allah ya sa mu dace
to amin ya rabbi sai kuma sakon karshe da ya fito daga Tukur Yusuf Tureta yace assalamu alaikum yau da gobe ni jami'in kiwon lafiya ne gwaji kafin aure zai taimaka kwarai wajen rage yaduwar cututtuka irin su HIV da AIDS da sikila da dai sauran cututtuka ko tashi lafiya
to mun gode ku ci gaba da aika mana da tambayoyi a koda yaushe muka tambaye ku To madalla kai tsaye ta waya muna tare da Dr. Abdulaziz Tijani Bako daga nan Amurka.
To assalamu alaikum. Daktar kana tare da mu?
Assalamu alaikum, ina tare da ku.
To ka dan ji batun da muke tattaunawa akai.
Eh kwarai da gaske na ji ana tattaunawa.
Haka ne duk da yake gwaji
na screening.
Haka ne duk da gwaji dai ba wai doka bace ta saba wani kunnin tsarin mulki na kowace kasa bane ya bayyana cewa sai an yi wannan ya zama dole ba amma naga masana irin ku da kuma malamai sukan fadakar da cewa ayi shi yana da kyau to me zaka ce game da wannan
eh gaskiya yana da matukar kyau ayi gwaji kafin aure na cututtuka da dama waɗanda suke watakila ana iya daukan su daga miji zuwa mata ko kuma daga mata zuwa miji sannan kuma akwai cututtuka kamar misali kaga akwai cutar HIV akwai wasu cutar hepatitis musamman hepatitis B akwai kuma kamar cututtuka waɗanda suke su kuma yaran da za a haifa suke samu kamar misali akwai sikila wacce muka fi sani akwai irin su abubuwa kamar su hemophilia wanda ba mu da shi sosai da kuma kamar beta thalassemia su ma waɗanda dai ba mu da shi sosai amma mafi girma su ne wannan sikila wanda yake muna da su suna damun mu musamman a Afirka sosai da kuma shi wannan irin HIV da kuma ciwon hepatitis
wato kamar duk da yake dai wasu za su ce iyaye da kakanni can baya ba a wannan gwaje-gwajen kawai ana yin aure ne ana ya zaka kira ga wannan mutanen da suke ganin cewa wannan zamani ne yake kawo haka
gaskiya maganar zamani abinda yake faruwa shine a da watakila ba mu da cigaban da zamu fuskanci waɗannan cututtukan ko kuma musamman suna nan a cikin suna zagaye da mu watakila a da mutum idan ya irin wannan rashin lafiyar za a iya cewa ko misali ko wani tabin jinni ne ko kuma watakila wani abu ne dai daban mutane ba su gane ba. To amma yanzu da yake mun gano cewa ga dalilin da yake kawo waɗannan cututtukan ya kamata a ce mutane su wannan din su yi amfani da dama ta cewa su kare kansu na daga kamuwa daga irin waɗannan cututtuka da kuma ƴaƴan su da za su haifa.
Duk da yake abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma mun ji ma tun farko ma kamar yadda nake gaya maka cewa ba wai an kaidi cewa mutum dole yayi hakan bane ba. To mutane kan ce a'a wannan mukan ga da farko ne mukan ga tasirin wannan abu kamar ƴaƴan da za a haifa yakan shafe su ka faɗa cewa yakan shafi wannan ƴaƴan ko dan ƴaƴan ma ya kamata a ce mutane suna zuwa su gwada jinin su su ga cewa sun dace su yi aure ko ba su dace ba. Likita dole mu ƙara kira ga wannan mutane mai wani irin kira za a ƙare gare su da cewa wannan abu ne mai muhimmanci fa kwarai da gaske.
Gaskiya babban kiran da zan yi wa mutane shine cewa mutane su fuskanci da dalilin da yasa ake kira cewa lallai a yi wannan gwajin. Saboda mafiya yawanci za a ga mutane watakila suna jin tsoro ne kada a ce oke idan an yi wannan gwajin misali kamar na sikila a ga cewa ba za mu iya kamar misali idan muka yi aure za mu iya samun ƴaƴa masu sikila. Saboda haka sai a fasa wannan auren. So amma da ana wayar da kan mutane ana nuna musu cewa ba kawai lallai misali idan aka ga wani matsala ko lallai sai kun fasa yin aure ba ko wani abu in ka je wajen likita shi zai maka bayani ya gaya maka cewa ga hanyoyin da za ka bi ko da a ce idan misali kun dage lallai sai kun yi aure. Amma idan ya kasance kun san cewa kuna da wannan cututtukan za a iya ba ku shawarwarin da za su iya rage muku asara daga baya. Misali kaga yanzu yaro an haife shi yana da sikila zai dinga kasancewa yawanci masu sikila suna samun cututtuka wanda dole sai a dinga kai su asibiti akai karatun su babu ba sa samun damar yin karatu mai inganci sosai saboda yawan rashin lafiya da sauransu. To kaga duk waɗannan abubuwan za a iya kare su idan aka san cewa mutum yana da wannan kamar misali mutum zai iya ɗaukan cutar nan ɗansa zai iya ɗaukan cuta ta sikila in mutum ya sani da wuri zai iya ɗaukan mataki da wuri. Duk da dai cigabanmu bai kai yanda ya kai kamar ƙasashen waje ba wanda su za a ga akwai hanyoyin da suke bi wanda mutum zai iya har ya zama ya bi haifi yaro mai sikila ɗin ba. Misali akwai abin da suke kira kamar fertilization na waje wanda yake za a fara gwada a gani ɗan yana da cutar ko kuma ba shi da shi sannan a saka shi kwan a cikin mahaifiyar. Amma wannan abu ne wanda yake ya ci gaba ne wanda kuma muna tsammanin insha Allah mu ma zai zo mana. Amma babban abu mai muhimmanci shine idan ka sani ka shirya cewa ga abin da zai ke fuskantar ka.
To doctor ko za ka ƙara mana bayani akan mecece ita kanta cutar sikila ɗin da kuma yanda ya kamata a shawo kanta da illolinta gaba ɗaya?
Kwarai da gaske. To cutar sikila dai ita cuta ce wacce take a shafar jini. A jini akwai abin da muke kira red blood cells su ne waɗanda suke ɗaukan iska su kai sauran sassan jikin ɗan adam. To wannan jinin yana kunshe da wani abu da ake kira hemoglobin wanda shi ne yake ɗaukan ainihin iska wacce ake kira oxygen. To idan mutum ya samu matsala hemoglobin ɗin shi ba shi da kyau maimakon saboda jinin yana bi ta ƙananan hanyoyi bututaye. So idan normal jini mai kyau zai iya shiga ta wani kukkutsa ciki amma shi jini wanda yake ya zama gurɓatacce ta hanyar sikila ba zai iya bi ta wannan kutsin ba saboda haka sai ya fashi. Saboda haka idan za su dinga fashewa da yawa sai mutum ya zama ba shi da jini mai kyau a cikin jikinsa da yawa. Ana ɗaukan ta ne daga iyaye guda biyu dole sai ya kasance mutum ya ɗauko kamar abin da ake kira jin halitta da take kawo wannan da take kula da wani irin jini mutum zai hada. So idan mutum ya ɗauko jin ɗin shi wannan kwayar halittar daga wurin mahaifinsa ya ɗauko jin ɗin sikila daga wurin mahaifiyarsa to sai ya zama mai sikila gaba daya. Idan ko mutum ya ɗauko daga mahaifinsa ne bai ɗauko daga mahaifiyarsa kuma ya ɗauko daga mahaifiyarsa ne bai ɗauko daga mahaifinsa ba sai ya zama abin da ake kira kariya. So idan ya kasance wanda yake kariya ne mai AS kenan ya auri wanda take mai AS ita ma to dukkanin su za su iya haifan yaro mai sikila. Illolin da sikila take kawowa shine yawan rashin lafiya da kamar yadda na faɗa gurbu jini zai ringa faffashewa akai akai saboda haka mutum zai kasance a koda yaushe ba shi da jini isasshe. Yawan rashin lafiya da sautin kamuwa da cututtuka musamman zazzabi da ciwon da mura da sauransu duka waɗannan abubuwa ne wanda suke da fama da masu kila suke fama da shi da yawan ciwon jiki mai zafin gaske wanda idan ka gansu a asibiti yawanci zaka ga sai ka tausaya musu da akwai abubuwa da dama misali a wurin haihuwa ma suna samun matsala da sauransu wannan dai su ne kaɗan daga cikin illolin da cutar sikila take kawowa.
To a likita a bangare ɗaya kuma idan aka duba ita wannan cuta mai karya garkuwar jiki wanda kusan za a iya cewa malaman addinai da su masana suna ta bada shawarwari hanyoyin da ya kamata a bi don a guje ma kamuwa da irin waɗannan cututtukan. Idan zaka dan yi mana bayani a takaice a wani irin illa koko akwai hanyoyi da suka kamata a ce ma'aurata su bi waɗanda in daga baya sun iya fahimtar cewar suna ɗauke da wannan cuta don su kare sauran iyalansu daga daukan ita wannan cuta?
Okay, so akwai shi ma kamar yanda na faɗa. Ban san yanda practice din yanda Nigeria maka kai ba, amma dai yanzu kamar a America akwai maganin da ake ba waɗanda suke da wannan cuta lokacin da su misali idan an wanda yake da cutar ya aure wanda ba shi da cutar. So akwai maganin da ake ba su wanda kullum sai sun sha wannan kuma maganin an ga yana kare mutane daga kamuwa daga cutar. So kaga na farko kenan. Na biyu kuma idan gaba ɗayan su suna da cuta, gaba ɗayan suna da misali cutar ta shi wannan HIV din, so kaga kamata a ce lokacin da suka zo haihuwa ko kuma misali a ce mahaifiyar shi take da cutar HIV lokacin da suka je haihuwa kafin su haihu sun ana daukan ciki ta fara zuwa asibiti domin a duba ta a san yanda za ta yi a kare ɗan da ta haifa daga kamuwa da cutar. Saboda lokacin haihuwa lokaci ne wanda yake yana da saukin kamuwa da cutar ita HIV. Sannan kuma bayan an haihu shi ma kuma ko kuma na ce a yanayin zamansu shi ma sai su ringa kula da yanda suke amfani da abubuwa kamar na reza da abubuwa masu tsini da abubuwa masu kaifi a gidan dole masu cutar sai su ringa kokari suna kautar da wannan abubuwan daga inda mutane za su iya amfani da su ko kuma su shiga hatsarin kamuwa da wannan cutar. Akwai irin su brush da sauransu irin waɗannan abubuwan waɗanda yake su ma dole sai mun yi kokari masu cutar sun yi kokari sun ga cewa sun kare sauran al'umma daga kamuwa daga wannan cutar.
To idan na fahimci ka likita kana akwai wasu hanyoyi da aka ware koko akwai wani tsare-tsare da aka gano a cikin bincike wanda zai iya bayyana da cewar kamar yaran nan za iya in yaro iyayen shi suna da wannan cuta amma shi ko ya kamu da ita ko bai kamu da ita ba ana iya a canza mishi jinin shi ko wani abu wanda zai sa wannan cuta ta fita daga gare shi akwai wani tsari makamancin haka?
A yanzu babu tsarin da misali idan yaron ya riga ya kamu da cutar za a ce wannan tsarin zai iya warkar da shi gaba daya. Akwai bincike da aka yi kwanakin baya wanda ya nuna cewa akwai alamun nasara a cikin lamarin amma har yanzu binciken bai tabbata ba. Amma abinda muke magana shine kafin a haifi yaron in an dauki matakai to zai yaron za a haife shi ne ba shi da cutar tukunna ma kafin a haife shi. So kaga idan an haife shi ba shi da cutar kawai sai a ci gaba kuma da kare shi daga kamuwa da ita nan gaba ta hanyar wurin shayar da shi sai ma sai an budo koki na shayarwa tukunna sannan za a kare shi daga kamuwa daga cutar bayan an haife shi.
To ko zaka dai mana bayani a takaice ya waɗannan kariyan ya suke in an haife shi wajen shayar da shi?
To idan an haife shi wurin shayar da shi masu bincike suna cewa ya kamata a ringa ko dai ya kasance gaba ɗaya ba za a bashi ba za ta shayar da shi da kanta ba misali za a bashi kamar madara ko kuma ya kasance idan za a shayar da shi din a yi abin da yake da exclusive breastfeeding wanda yake ba za a ringa mixing da madara da kuma wannan ba. Sannan kuma likitoci sukan ba da magani saboda shi ma a kare.
Likita, nace da Allah kan mu katse ka ga wani na yana kan layi kada mutum ya mashi kati bari mu dan ansa tambayar shi kafin mu da a ci gaba da tambayar Dr. Yusuf. Salamu alaikum.
Amin alaikum salam, kuna tare da Ali Rab kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Ina yi wa likita barka da zuwa filin wannan na lafiya. Sannan kuma ina ga mai tambaya ga likita wanne matakai mutane irin za a ɗauka wayarwa mutanen karkara wanda su abin ya fi babban kalubale a gabansu da kuma wayar musu da kai wanda za a je su wannan cututtukan ya zama an samu sauki a gare su. Kuma wannan mataki za a yi wanda za a iya ganewa alamomin da ake kamuwa da wannan cutar? Ina yi wa likita tambaya.
So matakin dai da za a dauka shine kaman ku kungiyoyi na na al'umma wanda suke wayar da kan al'umma da kasance akai ana yi ana wayar da kan al'umma ana yin bayani ta hanyar samun magabata misali shugabannin al'umma sarakuna masu unguwanni da sauran waɗanda suke kaman kungiyoyin matasa da kungiyoyin mata da sauransu na wannan guri a ringa yau mutane bayanin shi amfanin yin wannan gwaji kafin ayi aure saboda akwai mutane da dama musamman da karkara lokacin da muna aiki a Nigeria zaka ga an kawo mutum ya kamu da wannan cutar saboda an yi aure ba tare da an yi wannan gwaji ba kuma an zo ga abin da ya faru wanda idan da an yi wannan gwaji zai kasance an kare wannan cutar saboda haka hanyar shine a ringa yin kokari ana wayar da kan mutane ana sanar da su illolin cutar da kuma hanyar da za a kare ta
to daktar ga wani akan layi daga jahar Niger wani ne akan layi daga Niger wani ne daga Niger
to Ibrahim ne wanki mu lagarin mai gode a Kimba
to Malam Ibrahim me ne tambayar ka ga likita
to ni shawara ce da ba anihin likita game da anihin wannan gwaje-gwajen da ake yi dan saboda kamar mu da muke yankin karkara akwai likitoci wanda yake ba sun lokanci aikin bane sai su gwaji su ce ga cuta a babun sai zama ya zama ya kasance a takaddama to shawara nake ba likita dan Allah a sa ido a ba gwamnati shawara ya kasance asibiti ko a riga take kasance an tabbatar da wannan doctor din ya lokaci aikin shi kuma ya da kayan awo ingantattu wanda yake ya kamata ya auna a san ga cuta kamar bangaren ciki haka da wannan cutar da ake fama da kamar isa haka shawara nake ba doctor kenan
shi wannan za a ce yana ma kira ne ga gwamnatin ƙasa ba ma
yayi magana mai muhimmanci ta san ana wannan akwai da yawa ma akwai da naga su ma irin case din genotype din haka an je an ba da result an ce AA ce kuma shi wanda za ta aura AS ne sai da suka aure suka fara haihuwan su killa ashe ba a ba da gwajin
gaskiya to ga wanda daga Yobe wani ne aka layi daga Yobe
Musa Shehu Yunus sare ne
to Malam Musa muna sauraron ka
a gaskiya matakin da gwamnati ta dauka akan kan ayi wannan aure sai an yi gwaji wannan abu ya yi taimako ba da wasa ba yanzu sai ka ga akwai lokacin da aka yi wani biki a garin Gashuwa an zo aure ba a yi gwaji ba wasu sai da aka zo aka yi gwaji aka tabbatar cewa wasu akwai masu S a ciki sai aka haɗa masu S din dan a yi bikin tare su ma da masu S sai a yi da masu S da a ba wannan gwajin nan da kaga a baya ba wannan gwajin nan shi yake haifar da wannan cutar amma sai yanzu da aka kawo wannan gwajin nan ya yi taimako sosai da sosai ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta kuma likitoci kamar yadda wani malami na jiya faɗa ƙauye da birni da ko ina da ko da riga ne ya kamata kan a yi aure a yi wannan gwajin nan saboda yanzu abin ya zama ko ina abin ya haddasa gaba ɗaya ya yi yawa
to Malam Musa to mun gode kwarai da gaza wannan kai to akwai wani kira dai ga kafin mu kai ga likita wani ne akan layi kuma daga ina
Haruna Jikan Butu daga Katsina Sek Yutsamma
to daga Katsina Haruna to muna sauraron ka me zaka ce ko kuma tambaya ce kai ku
abin da zan ce ni wannan himma da gwamnati ta dauko ta yi mani daidai saboda ana kwadi sai a dauki yarinya da lahiya a hada ta da wanda bai da lahiya ko kuma a dauki mai lahiya a hada shi da yarinya da bata da lahiya
haka
wannan shiri ne kenan
to she ka wannan sakamakon wannan awon da ake yi kafin a daura aure ya zama wajibi kuma ana samun nasara kan abun saboda nuna ne yanzu nan yankin mu ba a ma daura aure liman bai daura aure sai ya ce yana takardun gwaji an tabbatar da su sai na daura aure in babu su kuma sai a ce to sai an je an kawo takardun awo
domin a tabbatar
idan a tabbatar fa
to Malam Haruna
mun gode
to mun gode
wani kira nan daga Abuja
kare mu dan kadu mun ci tsakanin mu da ku
to amin ya rabbi to daga Abuja wani ne akan layi
wa tare muke da Suleiman Kubuwa mazaunin da ku yana kiran ku daga Abuja tarayyar Najeriya yanzu haka kai tsaye
to Malam Suleiman muna tattauna ne akan batun gwaji kafin a yi aure kan wasu cututtuka kana tambaya ne ko shawara gare ka ga wannan shirin
ni shawara nake da ita a game da yin gwaji kafin aure hakika akwai abin yana da kyau kuma na ji dadi kamar yanda dan uwana wanda ya sauka yayin maganar cewa a bangaren su ma ba a daura aure sai an kawo wannan sakamako. To ni shawara ta ita ce ya kamata a ce duk sarakunan mu na kasar nan ta kowanne bangare ta arewaci da kudancin kasar nan ya kamata su tara limaman su unguwan su ko pastocin su kada a kuskura wani liman ya daura aure ko wani pasto ya daura aure ba tare da an kawo shaidar wannan gwaji ba saboda a gaskiya akan magana aure an yi wa mutane shigo shigo ba zurfi ana yada ita wannan cuta musamman HIV wanda ita aka fi damuwa da ita kuma sannan da bangaren sikila din nan da shauransu a hakikanin gaskiya ya kamata a ce hukuma ta shigo ciki kada wani limami ya kara daura aure ba tare da an samu wannan sakamakon test din ba an tabbatar da cewa tsakanin miji da matan ba wanda yake dauke da wata cuta da zai goga wani kuma wanda za ka iya kawo matsala nan gaba ina
to malam Suleiman mun gode kanan to da lama ya goce to mun gode kwarai gaske da wannan shawara ka baya to sai dai kuma likita kana tare da mu ko yana magana cewar har yanzu dai kamar yanda na fa a farko gwamnati ba ta dauki wani mataki ba na cewar doka ko an sa a doka an ce wannan ya zama doka da babu limamin ko kuma pastor da zai dora aure ba tare da ya kalli wannan
sakamakon
da aka yi ba to mutane na ji suna kawo mutane biyu suna cewar an riga an kamar an riga an dauki matakin to yana ji dai a wasu yankunan da an dauka kamar mutumin karshe da yake cewar a masallacin su ba za a yi ba to likita kana ganin wannan abu ne mai kyau ga al'umma a ce gwamnati ta shiga ta yi ruwa ta yi tsaki kan wannan lamari domin kare rayukan kuma lafiyar al'umma
to gaskiya a matsayina na mai wanda yake likita kuma ina bincike akan yanda ake kafa dokoki na lafiya ba zan iya cewa directly ya kamata a kafa wannan doka ba ko kuma bai kamata a kafa ta ba dole sai an yi bincike an ga menene illolin saka wannan dokar da kuma amfanin saka ta tukuna amma abu ne a zahirin gaskiya yana da kyau cewa a duba a gani cewa ya kamata a kafa wannan dokar ko kuma bai kamata a kafa ta ba wannan shine tsarin da ya kamata a yi ya kamata a ce idan kamata a ce an yi bincike cikakke wanda zai nuna cewa amfanin wannan abun a kasashe saboda bayan an yi wa kafa wannan dokar dole sai an yi kula kuma da cewa ita wannan gwajin wani zubin tana iya bayar da misali wanda yake ba shi da cutar ta ce yana da cutar ko kuma yake yana da cutar ta ce ba shi da cutar dole sai mun dubo waɗannan abubuwan kuma a yanayin irin kayan gwaje-gwajen da muke da su da sauransu sannan sai an yi wannan cikakken binciken sannan za a iya cewa ya dace a kafa wannan dokar ko kuma bai dace a kafa wannan dokar ba
haka ne to idan muka koma batun sikila duk da yake da cewar gaba ɗaya ita sikila dama akan haifi mutum da wannan ƙwayoyin cutar ne kamar yadda ka faɗa a farko shin akwai wani abu da ake kamar a Najeriya yanzu a ce mutum ya warke kwata-kwata daga ƙwayoyin cutar sikila ɗin nan
da sikila kenan
na sikila
to akwai bincike da ake yi akan gene therapy wanda yake ya nuna cewa alamun za a iya samun lafiya ko kuma cure kan kamar yanda kuke faɗa lafiya gaba daya na sikila to amma abu ne wanda yake mai tsada kuma ina ganin har yanzu yana kan stage inda yake experimental stage bai fara zama
gwaji akan
shi ya yi ba cancan sosai saboda ta halin yanzu dai zamu iya cewa musamman a Najeriya masu cutar lalle sai dai a ringa ba su magunguna ya mafiya yawanci ba mu bai wannan cigaban bai zo mana ba tukuna
to madalla ba san ga daula nan daula to akwai wani tambaya zaki ta karshe da yake lokaci yana dago mana hannu
lokaci yayi kawai dai dan karshe likita wani kira zaka kara musu kan muhimmancin gwajin dai a dan nana ta musu mutanen karkara da ko ina dai
to mutanen karkara da al'ummar mu gaba daya ya kamata mu san amfanin yin gwaji ya kamata mu san amfanin sanin matsayar mu da madafar mu ko da a ce misali idan an yi gwajin nan an ga cewa akwai wannan cuta ko kuma akwai yiwuwar kamuwa da wannan cuta kaga a lokacin ne za mu san wani mataki ya kamata mu dauka a hankin kanmu sannan kuma wani mataki ya kamata mu dauka a dangantakar mu ta amsarya
to daktar mun gode kwarai da gaske daktar Abdulaziz Tijjani Bakwa kenan mun gode da wannan muhimmin tambayoyi da ka amsa mana da ma waɗanda ka samu damar kiran mu mun gode kwarai da gaske yanzu ni a madadin Nisar Fil Hashim Gumel da Daula Salim da Yusuf Aliyu Harande da Daniel Brown da ma injiniyan mu yau muke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin assalamu alaikum.
Yung mo yung kwa di mo yung amal sa lagi.